soleil faade ak om in ni lakum nadhiru mubin inda Allah ci wa yegge sur la kum nadhiru wa yurkum ila ajal musamma kam ñu dem kay bayani ya cewa wannan aya ta nuna cewa ashe idan kai biyayya ga Allah in ka aikata wato wani abu na biyayya ga Allah kamar sada zumunci da sauran irin su Allah zai ƙara maka tsawon rai hakikatan wai ba wai ya ƙara wa ran naka albarka kawai ba a tsawon ran yawan kwanaki zai ƙara maka kamar yau misali kamar shekara nawa ke nan yanzu misali kamar shekara wai Allah shekara uku ne kai ba uku wacce kai zama shekara tara misali na kula da wasu abubuwa dai amma a takaice ne dai kamar guda goma sha biyu wannan guda goma sha biyu abubuwan da suke ƙara tsawon rai kuma suna nan a cikin ta'alimi a ƙarshen ta'alimi a lokacin duk abubuwan da nake kawo ba waɗansu abubuwa ba ne baƙi in banda kamar abubuwan da nakan fahimta ɗin na zo na gaya muku a cikin cewa sura kaza ne ga abin da na fahimta kaza 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 in bana duk abubuwan da nake faɗa da yawanci abubuwa ne wanda suka kasance dama altattafan da suke hannun kowa ne ta'alimi dai littafi ne wanda aka wajabtawa kowa wato ainihin malamai suka wajabtawa ɗalibi ko ɗalibai karanta shi ba a yadda ka sa littafi ba kowane iri sai ka fara saka ta'alimi tukunna ta'alimi shine zai bayyana maka shin ilimin ma da zaka nema shin yana da kyau ne ko ba shi da kyau kuma a gurin wani irin malamin zaka nemi ilimi kuma yaya zaka nemi ilimi yaya ilimin zai amfane ka kuma a ilimin mukan ilimi da yawa wanne ne shi ta'alimi shi zai nuna maka neman ilimi ba zai yi ba sai da an wato sai da a bulga wato bulgata wato sai da wadata to ya zaka ka samu wadata ilimi ba zai ba sai da tsawon rai to ya zaka ka samu tsawon rai ilimi ba zai da talauci ba to ya zan kauce talauci shine ya kawo abubuwa kamar guda 40 waɗanda aikata su yake kawo talauci 42 wanda fiye da shekara 30 har na waƙe su tuni to saboda haka sannan kuma me zai kawo maka samun arziki me zai kawo maka tsawon rai to duk mai ta'alimin nan ya kawo to saboda haka daga cikin abubuwan da na samu daga cikinsa tun a wancan lokaci shine abin da yake ƙara tsawon rai na ɗaya bin iyaye na biyu barin cutar bayin Allah na uku wato girmama manya ko shehu ne ko kuma tsofaffi ake dan a kalmar shehu ce kalmar ashekh tana iya zama kana iya zama tso kana iya zama shehu to dan wannan sai ka girgirma masu gaba ɗayan kenan tun da kalmar da aka gina sannan sada zumunci na biyar wato kada ka kari bishiya ɗanya in dai ba akwai dalili wannan wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne ga waɗanda suke yaƙi da hamada da zaizayar da matsowar hamada kullum ana ta faɗa a daina tsarin itace ba kai ba ita zaka ba ashe da mutane ma sun san wannan ma suka san ashe wannan talauci zai jawo maka kila ma wannan sassare bishiyoyin hamada ta matso gonar da take nomawa rairai ya rufe kaga talaucin ya zo kenan yin alwala wato cikakkiya ka wanke uku wato ka yi ta alwala cikakkiya ko biyu an ba ka yi faca kawai ka wanke daidai kawai dan ka ji an an yi ɗayan ma shi kenan to sannan kuma sallah sai da kankan da kai kuma in ka samu aiki iko za ka yi hajjin aikin hajji to ka yi ƙirani shi ma yana ƙara tsawon rai ka haɗa hajji da umra wato akwai duk wanda zai aikin hajji akwai niyya iri uku ce ko kai hajji shi kaɗai ko kai umra daga baya ka zo kai hajji duk a wannan shekarar ko kuma ka hada da hajjin da umrar gaba daya irin yadda duk aikin da kai guda daya shine aikin haji shine aikin umra to wannan shi ake cewa kirani kuma shi ake cewa yana ƙarin tsawon rai shi na takwas na tara kuma karanta wannan addu'a wato safa da yamma sau uku subhanallahi min al-mizan wa muntaha al-ilm wa malaka al-rida wa yanti al-arsh akwai wannan lafazin subhanallahi min al-mizan wa muntaha wa yanti al-arsh au wannan guda karanta wannan safa da yamma yana ƙara tsawon rai wasu malamai kuma sun kace duka dai hadisi ne kai walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar min al-mizan wa muntaha al-ilm wa malaka al-rida wa yanti al-arsh sai ka duka ruwayoyin gaba daya na goma kuma karanta da kalaja kuma wannan mun sha bayani jiya ma mun go karatun da ya gabata safa da yamma in karanta da safe ba za ka mutu har yamma in karanta da yamma ba za ka mutu har safe ko ta kowane irin hali kuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq abu da kuke ji ana faɗa annan gaskiya ne in kai kai bai ba kai ne a wajenka ne amma ba a abun bane ba kuma a wanda ya faɗa bane duk wanda ya kasance ya ɗauki ayar Allah ko ya ɗauki wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ga bai yi ba kar ma ce wanda ya bashi ya koma ya tuhumci kansa in kuma wani ne ya yi masa ya bincika yadda aka yi masa in kuma ba zai iya bincika ba ya sake wani malami shi sa ga duk wanda muka bai abu ya zo ce ai bai ba to wannan dai magana bai bai wannan dai ƙarya ce don wannan sai ka koma ku sake bukukun bai ne to sai kuma karanta inna anzalallahu safa da yamma kuma tana ƙara tsawon da in kuma mafarki kai ka karanta inna anzalallahu to an kara maka shekarar inda za ka yi mafarki kai sa'a kai mafarkin kana karanta inna anzalallahu insha Allah sannan sai kiyaye lafiya wato misali abinda ya shafi kiwon lafiya shi ne yasa dama mai ta'alimi yake faɗa da tun farko ilimi dai ilimi ne tunda wannan littafi zai koya maka yadda za ka nemi ilimi da kuma ilimin da ya fi to ilimai guda biyu su ne suka fi ilimin fiqhu saboda addini da kuma ilimin dibbu wani su ce dibbu a ce tsibbu to ai tsibbu suna wani kama idan ce ai dan tsibbu ne to sosai alin kamar sai ala kallon mu da haka halin kuma dibbu ne aka mai da hisibbu dibbun nan akwai a dibbun nabawi kenan idan mutum yana nema ya bata wannan kalma ce zai ko zai zagi duk dan dibbu to fa zai je ya zago abin da yake karbon sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi shugaban dimma sunna don ku saboda akwai addibin nabawi dibbin annabi wanda ibn qayyim jawziya ya fitar da shi kuma yana nan a cikin littafin sa juz'in sa na hudu zadul ma'arif fi hadith khayr al-ibad kuma har yanzu dibbin nabawi na al-imam az-zahabi akwai dibbin nabawi da yawan gaske malamai sun fitar da shi saboda ka ga ba ana nufin dibbin ai kamar laya ne laya ai laya shi ma aya ce in wanda zai zagi laya to zai zagi aya ce mina laya ai wato kamar akira'a ce ta washiku shi ne laya ko amma idan kira ce irin sahabu za a ce aya ko wannan saboda a canzawa aka yi saboda yawan amfani da su saboda kaga kiyayewa neman abin da zai inganta lafiyarka ɗaya ne da cikin abubuwan da za su ƙara ma tsawon rai kiwon lafiya yin tsafta sauran irin waɗannan abubuwan da yadda za ka tsara cin abincinka, da yadda za ka tsara shan ruwanka, kamar yin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka raba cikinka gida uku, ɗaya saboda abinci, ɗaya saboda ruwa, ɗaya saboda numfashi. In ka tsaya akan haka, to kai da kai wata rashin lafiya, to shi ke sai dai kuma idan ajali ne, amma har abada ba za ka yi. Saboda haka Allah yake cewa kulu wa sharabu wala tusrifu, ku ci ku sha amma kada ku yi barna. Nan duk an tattare maka lafiya a nan, an tattare maka tsimi da tanadi a nan. Waɗannan su ne abuwa waɗanda suke ƙara tsohore, kuma akwai addu'o'i da yawa kamar irin yadda muka faɗa yau, suna da yawan gaske iri. Akwai waɗanda ya kasance a irin wannan yawan, wani ya mutu a tashe shi, waɗansu kuma suna nan har yanzu da ransu. Akwai waɗansu suna nan kuma a zana'i, waɗanda Allah yake rowarsu, su waɗannan Allah yana rowarsu, wato baya so su gama da masifa. Walillahi zana'in, Allah yana da zana'in waɗanda yake rowarsu, ya ishu na fi afiya, waya hawaye na fi afiya, waya mutu na alakura shi, wa alaihim tabi'u shuhada, wa yudabu alaihim tabi'u shuhada. Kuma sannan inda haka kuma a ba su lada irin na kuma shahidai kuma har yanzu. To Allah shi ne yake yin yadda ya ga dama.